Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, da fatan kuna cikin koshin lafiya. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger din da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma ku iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa Amina Buhari Auna tare da ni Madina Dahiru mai shanu. A duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi da fasaha, inda a yau ma 28 ga watan Janairu na shekarar 2020 zamu mayar da hankali kan fassara, wato kan fassara wasu littattafan kimiyya da suka hada da chemistry da kuma physics zuwa Hausa da Jami'ar Bayero University a Kano ta yi.
Irin wannan kokari na fasare-fasare daga wani harshe zuwa wani harshe shine abin da yake wato bayyana harshe a duniya, da shi ake sanin me kuke ciki, me kuke yi, me kuka yi, me za ku yi, har ma waɗansu su yi sha'awar harshen naku.
Jitaya wannan matakin zai taimaka wa sha'anin haɓaka ilimi da kuma harshen na Hausa. To za kuma mu ji ta bakin Farfesa Nina Paulak, wata baturiya wacce ke aiki a Jami'ar Warsaw dake kasar Poland, wacce ta kasance ɗaya daga cikin mutanen da ke kokari wajen bada gudunmuwa wajen nazarin harshen Hausa. Daga bisani, kamar yadda muka yi muku alƙawari a ɗaya daga cikin shirye-shiryenmu na kwanan nan, inda muka taɓo batun kasafannin aikin jarida zuwa gida 7 da hukumar da ke kula da jami'o'i a Najeriya ta yi. Har ma muka tattauna da wasu ɗalibai masu karatun wannan fanni don jin alfanu da kuma rashin alfanun wannan tsarin ga karatunsu. To za mu kawo muku ƙarashin hirar inda suka yi mana bayanin ƙalubalen karatun aikin jarida. Sai ku biyo mu don jin duk waɗannan a cikin shirin yau da gobe. Jama'a, za mu soma shirin ne daga jihar Kano, inda Jami'ar Bayero dake Kano ta kammala fassara wasu littattafan kimiyya da suka hada da chemistry da kuma physics. Wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna da Farfesa Yakubu Azare, wanda ya kasance ɗaya daga cikin ayarin malaman da suka bada gudunmuwa wajen wannan aikin. Ya fara da tambayarsa ta yaya wannan matakin zai taimaka wa sha'anin haɓaka ilimi da kuma harshe na Hausa.
Shi al'amari na harshe kullun a duniya, an yi ittifaƙin cewa shi ne kan gaba wajen abin da ya shafi yadda za a koyar da ilimi, kuma a gane shi, kuma a yi tunani, kuma har a iya aiwatar da wani abu muhimmi a tattare da wannan ilimin. Harshe shi ne mataki na farko na neman kowane ilimi, kowane irin ilimi, domin shi ne gwadaban da ko kuma turbar da ake bi a sanar da wannan ilimin. Dangane da haka, al'ummomi da dama a duniya suke kokarin sadar da ilimi cikin harsunan da za su zamanto masu sauki ga ƴaƴayensu wajen fahimta da tunani. To mu ma kaman sauran al'ummomi na duniya, ganin yanda wannan harshe yake bunƙasa, ganin yanda wannan harshe yake samun tagomashi, ganin yanda wannan harshe kullun yake ƙara haɓaka, kuma muke ganin yadda al'ummarmu Allah Ubangiji ya yi mata fikira da fasaha da tunani na aiwatar da waɗansu abubuwa da dama tun ma kafin zuwan harshen English ko kuma tun kafin zuwan Turawa ƙasar Hausa. Sai muke ganin cewa haƙiƙa rawar da harshen nan zai taka idan aka ce ilimi a cikinsu ake bayarwa ba ƙaramar muhimmiyar gudumawa hakan zai bayar ba. A matsayinmu na waɗanda muka samu kanmu matsayin ɗalibai na ilimi kuma malamai na ilimi, musamman abin da ya shafi harshe, sai muke ganin cewa babu shakka fassara irin waɗannan abubuwan zuwa harshenmu zai taimaka matuƙa gaya wajen sauƙaƙa ilimin da fahimtarsa da yin tunani a cikinsa da yin kirkira a cikinsa.
To galibi ana cewa akwai Hausa mai nau'ika daban-daban, akwai Hausar Sokoto da ta Kano da kuma tarukan da Hausa suke ji galibin su arewacin Najeriya. Da wacce siga ta harshen Hausa aka fassara waɗannan littattafai, tunda wala Allah ba a wuri guda kawai za a amfani da su ba?
To shi sha'ani na abin da ya shafi wato magana ko rubutu da harshe ko kuma sadarwa da harshe akan abubuwan da suke wato kamar a dauke su a hukumance, abubuwa ne da suna zuwa da tsari, ba wai a harshen Hausa bane kadai kake da waɗannan bambance-bambance. Ko a Ingila yanzu idan ka je irin English da ake yin a Scotland ya bambanta da English da ake yin a cikin ainihin tsakiyar London. Wannan yana da alaka da ainihin irin bambance-bambance na karin harshe. To amma a ƙarƙashin hakan akan samu wani tsari wanda hukuma takan tsayar da wani ke tsari ta kaman mai guda ɗaya ta ce wannan tsarin da shi za a yi koyarwa, ko kuma da shi za a yi hidimomin hukuma, ko kuma da shi za a yi labarai, ko kuma da shi za a yi dai duk wani abu wanda yake ya shafi na hukuma ne. Kowane mai karin harshe yana da iko ya amfani da karin harshensa, ba sakwace yana da iko ya magana da karin harshensa ba laifi bane, ba katsani yana da iko ya magana da karin harshensa ba laifi bane, ba guddure haka, ba zazzage haka. Amma idan aka zo karkashin abin da ya shafi na hukuma ko na ilimi, duk gaba ɗaya za a tattara ne akan wani tsari da masana suka zauna suka yarda da shi cewa wannan shine tsarin da za a tafiyar da wannan harshe, wanda a harshen English ake cewa standard form, ma'ana tsarin da aka yarda da shi a tafiyar da wannan harshen. To harshen Hausa shekaru da dama akwai tsarin da aka riga aka yarda da shi wanda ya zamanto kwashe-kwashe ne na daga cikin waɗannan karakaran harsuna, wanda a yau ake amfani da shi a matsayin shine daidaitaccen tsari na amfani da harshe. Su waɗannan littattafai da aka rubuta aka fassara an dora su ne akan wannan daidaitaccen tsari, wanda kuma kowa idan dai zai duro da ilimin a waɗannan bangarori da aka fassara za a dora shi ne akan wannan daidaitaccen tsarin na harshe.
Baya ga waɗannan physics, chemistry da biology da aka ce an fassara zuwa harshen Hausa, akwai yunkuri da ita profession nan ta kasar Poland take yi, wacce take nazarin harkin harshen Hausa kuma take koyar da shi a jami'ar su, cewa tana kokari ta yi yunkuri ta fassara wato wani littafi da harshen suna na Polish zuwa harshen Hausa da kuma harshen Hausa zuwa wancan yare nasu na kasar Poland. Yaya kake ganin irin wannan fassara-fassaran zai watakila taimakawa harshen Hausa da ake cewa yana kokari ya karaɗe kusan ko'ina a duniya?
Hakika haka ne, don ko a shekarar da ta gabata akwai wani shiri a ƙarƙashin UNESCO wanda na samu dama na je har ƙasar ta Poland, muka kuma yi aiki da ita wannan Farfesa Nina Pavlak, muka yi wata uku muna bincike-bincike akan abubuwan da suka shafi harshen Hausa, yanda al'umma take kallon abubuwa, da su kuma yanda suke kallon abubuwan a cikin nasu harshen. Irin wannan kokari na fasare-fasare daga wani harshe zuwa wani harshe shine abin da yake wato bayyana harshe a duniya, da shi ake sanin me kuke ciki, me kuke yi, me kuka yi, me za ku yi, har ma waɗansu su yi sha'awar harshen naku. Idan ba kwa shiga cikin waɗansu harsunan, ba kwa alaka da waɗansu harsunan, in kuka tattara kuka tsaya a iya gida, to ba kowa bane yake sanin abin da kuke yi a waɗansu wurare. Amma yayin da kuka buɗa kuka fita, to waɗansu za su san abin da kuke yi, kuma za ku san abubuwan da wasu suke yi. Duka harsuna kamar irin binciken da muka yi, duka abin da yake cikin wannan harshe za ka iya tarar da shi a cikin wancan harshe, duk abin da yake cikin wannan harshe za ka iya tarar da shi daga cikin wancan harshe. Sai dai mai yiwuwa yanda aka gabatar da shi ko kuma yanda aka fassara shi ko yanda aka baddala shi shine kawai zai iya bambanta, amma ta sigar ma'ana za ka iya ganin cewa suna da nauyi iri ɗaya. To a ƙarƙashin irin wannan tsarin in ka duba, shi yasa a yanzu mu a harshen Hausa ake ta buɗawa. Kaga a yanzu haka akwai dangantaka da ƙasar Poland, akwai danganta da kasar Italiya, a China ma kasar Sin kenan muna da alaka da jami'o'i guda biyu, da Beijing Foreign Studies University da Tianjin Foreign Studies University, duka muna da alaka da su, muna da alaka da Libya, muna da alaka da Afirka ma muna da alaka da jami'o'i da yawa, waɗanda kuma duka ruhin abun shine yaya za a yi abun kasa wannan harshen. Kuma alhamdulillah suna karban waɗannan abubuwa sosai, kuma suna ɗaukaka waɗannan abubuwa matuƙa gaya.
Ya irin wannan fasare-fasare wataƙila zai taimaka wa mutanen da suke kai komo a ƙasashen duniya. Misali, in ka ɗauke ɗalibai masu neman ilimi a jami'o'i da sauran cibiyoyin nazari.
Ka san shi sha'ani na ilimi ko kuma wato sha'ani na fasara, duk lokacin da aka ce an fasara maka abu cikin harshenka, to sassauƙan abu ne kai tsaye ka ɗauka ka karanta ka fahimta, kuma har ka ga yadda zaka iya gudanar da shi. Ire-iren waɗannan fasara-fasare ana gudanar da su ne da zimmar cewa yaya za a sauƙaƙa fahimta ma al'umma abinda duk aka faɗe shi a cikin wani harshe. In aka dawo maka da shi cikin harshenka, kai tsaye zaka iya fahimtarsa, kuma har ka iya yin wani tunani ko har ka iya gina wata ma'ana ta tare da wannan. Ga misali, mutanen da suke kai komo, duk lokacin da aka ce akwai ire-iren waɗannan abubuwan, kuma aka ce al'ummar mu wato al'adar karatu a tsakanin al'umma ta bunƙasa, mutane suna ɗaukan abubuwa suna karantawa, za su fahimci abubuwa da dama akan abin da yake faruwa a waɗansu sassa na duniya. Domin in ba ka karanta din ba, ba za ka iya sanin yaya al'adun waɗansu al'umma take kasancewa ba, yaya adabin waɗansu al'umma take kasancewa, yaya rayuwar wasu al'umma take kasancewa. Duk ba za ka iya sanin abin kai tsaye ba, amma ta hanyar irin waɗannan fasare-fasare, matukar al'umma za su farka daga bacci su zamanto masu ɗaukar abubuwa na ilimi suna karantawa ka'in da na'in, to za su iya fahimtar abubuwa da dama, kuma wannan zai daɗa bunƙasa musu iliminsu.
Shi kuwa shugaban jami'ar Farfesa Yahuza Bello shi ma ya tofa albarkacinsa kan muhimmancin wannan matakin.
Asali ma dai kuzan ayi cewa daga Turai aka fara nazarin Hausa, akwai jami'ar SOAS wanda yake manyan malaman Hausa kamar su Margai, Farfesa Kabir Garalanci, a can suka yi karatu. To an samu doriyar wannan abu musamman a jami'ar Woso da take Poland. Wannan Farfesa Nina Pavlak tana ɗaya daga cikin mutanen da suke ƙoƙari wajen nazarin Hausa. Har a yanzu ko a cikin nan jami'ar akwai wajen mutum biyar waɗanda ta duba digirinsu na uku, wato digirin PhD. Bayan nan ta rubuce da dama wanda yake ta ba da gudunmuwa matuƙa mai yawa wajen nazarin harshen Hausa. Shi yasa wannan cibiya ta nazarin harshen Hausa da kuma tsangayar da suke kula da wannan suga ya kamata girmamata, musamman a wannan shekara ne za ta ritaya daga aikin koyarwa a jami'ar da take koyarwa a jami'ar Hoso da take Poland. Bincike ta fanni daban-daban ba kawai Hausa ba, fanni da yawa, akwai karancin kuɗaɗe ake bayarwa, kuma duk duniya ba inda jami'a take ba da kuɗin da ake bincike. To alhamdulillah, abin farin ciki shine a nan Najeriya a yanzu hukumar TEDFAN wanda aka sani da hukumar tallafawa ilimi ta shigo da sabon tsari cewa waɗanda suke son su yi bincike su kai takardar su ta niyyar binciken da za su yi na kowane fanni, ba wai kawai kimiyya ba, don da dama ana magana bincike ana son kimiyya na kowane fanni. Idan niyyar da suka nuna tana da muhimmanci, wannan hukuma ta TEDFAN za ta ba da kuɗin da za su yi bincike. Saboda haka wannan wata dama ce da aka samu ta faɗa bincike a fanni daban-daban a Najeriya, har da fannin Hausa, wanda yake muna fata farfesoshi da sauran malamai da suke aiki a waɗannan fannoni za su yi amfani da wannan dama da wannan hukuma ta TEDFAN ta shigo da ita, cewa duk shekara sukan tallata cewa wanda yake son yayi bincike a kan wani fanni ya ba da takardar niyya da abin da yake son ya yi, wanda in amince da wannan takarda za a ce ya kawo bayanin binciken da zai yi, wanda in amince za a bayar. Alal misali, a wannan shekara ta wuce ta 2019, mutum 30, ƙungiyoyi 31 daga wannan jami'a suka nuna niyyar yi, wanda ke ciki aka ce guda 21 su kai cikakken bayani, wanda ke bayan cikin 21 nan mutum ƙungiyoyi 13 sun sami tallafi daga wannan hukuma su yi bincike. kuma waɗansu kan samu har zuwa wajen miliyan 46 za su yi bincike, wanda yake wannan wani fage ne da aka samu, wata dama da aka samu wanda insha Allahu malaman jami'a za su yi amfani da ita wajen yin bincike mai muhimmanci wanda zai dubi matsalolin da suke shafar al'umma ta fanni daban-daban, a samu a binciken da zai warware waɗannan matsaloli.
Lafiya da juna zamanin roƙon amana da maslaha da juna da soyayya da juna dangi mu fahimci juna mu dau ilimi mu zauna mu yi amfani kununa a aikace ƴan uwana a ba kyawa ba kiyana. Sani a cikin mashiya ka zamo al'alimu masanin sirrin sarari da kulliya ka sallada ayyuka bauta da sani a cikin biyayya amfani ilimi aiki da sani bisa.
To masu sauraro, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin Yau da Gobe, inda yau muke kan shafin ilimi da fasaha. Kamar yadda Farfesa Yahuza ya bayyana, Farfesa Nina Pollack na cikin waɗanda ke ƙoƙari sosai wajen ba da gudunmuwa kan haɓakar harshen Hausa. Ta shafe fiye da shekaru 40 tana koyar da harshen Hausa a Jami'ar Warsaw da ke ƙasar Poland. Ta kuma bayyana mana muhimmancin harshen na Hausa a rayuwarta.
Wannan tare ina jin daɗi saboda na iya zuwa nan. Farkon zuwa na a Kano shekaru da yawa ne, amma yanzu na zo bayan shekaru 8. Yanzu ina ganin cewa Bayero University ya yi gaba, yanzu akwai gine-gine, sababbin gine-gine, akwai dalibai da yawa, kuma ina jin daɗin saboda saduwar da dalibai da malamai daga sashin harsunan Afirka, saboda muna inda dangantaka tare da su, muna yin email, amma ya fi kyawun mu sadu tare. Na yi kokarin bayyana abin da ya sa na fara karatun harshen Hausa. Da farko ina jin koyon harsuna, amma bayan na fara koyon harshen Hausa na gane cewa harshen nan ya bani abubuwa da yawa don in fahimci mutanen duniya. Akwai wahala, akwai karin sauti, yana ba mu wahala saboda harshen kasar Poland ba da irin wannan karin sauti. Saboda haka muna yin kokari mu bi irin wannan furuci, amma akwai wahala. Lokacin da na fara koyon harshen Hausa, a lokacin nan akwai dalibai daga Nigeria waɗanda suka yi koyon sashi daban, ga misali sashin sanin likitoci kamar haka. Mun gayyace su don su yi magana tare da mu, don su taimake mu wajen yin magana, amma muna da tattafai da yawa muna da malamai wadanda su ba mu irin nahawun su bayyana mu irin harshen Hausa yadda yake amma wadannan dalibai suka zama malamai namu sun taimake mu wajen irin wannan
gashi har an kai ga kin duba dalibai a matsayin digirin su da lasi dalibai nawa kika duba da lasi rubutu akan digiri daban-daban
a can karshen Poland dalibai ba su da yawa amma suna su dalibai ne na sashin koyon harsunan duniya sai wadansu daga cikinsu suke koyon harshen Hausa akwai su wadanda suke bin koyon harshen Larabci ko Swahili ko sauran harsuna harshen Hausa muna da dalibai kamar goma ko wace shekara
da shi baki zaki ritaya menene na gaba da zaki sanya abu na gaba da zaki sanya a gaba na rayuwarki
mazani bayan
me zaki bayan kin ritaya
akwai rubuwa da yawa da wadanda ban riga ban yi su ba tukuna saboda haka da farko ina so in shirya kamus na Poland zuwa Hausa ko Hausa zuwa Poland don wadanda suke fara koyon harshen nan a kasar Poland su sami wannan kamus
ilimi dutiya ne
nahiyar Turai Poland ana koyar da harshen Hausa.
Yes, sha'awa wallahi.
To masu sauraro, kamar yadda kuka sani, a cikin kwanakin baya mun samu zantawa da wasu daliban da ke karatun fannin aikin jarida. Ga kuma kalubalen karatun aikin wannan fannin da daliban ke fuskanta.
Gaskiya alhamdulillah domin farin ciki na kullu idan zan tafi makaranta da ima nake ji ko da na san cewa akwai kalubale akwai wahala
amma in kin tuna shi ke baki saka da Allah maimaita mana.
Tashi daga safe wani lokacin har zuwa yamma saboda idan kana da break da ranan baki saka je gida ba saboda kana tunanin in ka tafi karfe nawa zaka yi kafin ka isa gida lokacin dawowa kuma yayi dan haka sai kai hakuri kai ka zauna
amma kuma su sanar kan cewa shi aikin jaridar nan fa aiki ne kaza wani suna suke bashi in aka ji mamaci zata kayance aikin jarida baki jin wani tsegumi
a gaskiya ina ji
to ya kike ji in kina ji ya kike
ah dama duk kai abunda zaka ji dadi kar kai abunda kai abunda mutane za su yi magana akai kai da if you are comfortable da abunda za ka yi kai kawai kuma duk abunda dama kai niyan za ka yi kuma Allah zai baka sa'a saboda Allah yana tare da me nema yana tare da samu
kaji wannan zaman sun so sama ta ne sai sama daga amsar ta ba wage kai kuma tun daga soma wata kila da mun ka tashi kana sha'awa aikin jarida ko kuma da so je kake so ka je ko likita sai ka tsinci kanka ga abin da ke karanta da me kake tunanin ka zama ne
da gaskiya ina tunanin zama likita ne amma sai hankalina ko kuma Allah ya sa na fado harkan jarida
ya da wuya da katon aikin jarida
gaskiya yana da kalubale sosai domin ba kowa zai tashi aikin jarida ba sai wanda ya jajirce ya sa ransa zai shine zai zama to dan jarida cikakke na kore
Amma ba ka tana kan cewa suna tana kai idan fa kudi kake so kake ji aikin jarida da mai mutakin da za a yi kashe ka ko kuma za ga wani lokaci za ka tsira da ke da makamantan su a kan nan ko yan jaridan suna kudi ne.
A gaskiya aikin jarida ba kudi shi aiki ne na suna kawai domin kaman yanda ake fada dan jarida is a walking corp kaman gawa ne ke tafiya domin aikin shi zaka wa al'umma aiki ne kawai ba wai ka zo za ka samu kudi in Allah ya kawo amma ba wai ka ce kai ka tashi ka je aikin jarida don kai kudi to gaskiya ba inda za ka je domin aikin ba wai aikin jarida aiki ne na samun kudi ba.
A kin ji ɗan mutanen gasar ya ce ba kudi ke kuma kin shigo?
Da kika shiga ya koyi aikin jaridan nan wani kalubale ne kin tuna ku lokacin
ina ba? Gaskiya kalubalen da na tuna akwai kullum in muna kallon Al Jazeera news babana idan ya ga inda suke zuwa ana samu su tiyagas da sauransu in ya kalle ni sai ya ce wata rana zaki ji ke ma wata rana za a sami ki tiyaga san anya zaki iya to gaskiya idan har na tuna ko kuma na kalla sai in ji jikina ya mutu amma idan na shiga makaranta naga inda irin in kana tafiya kace kai dan mass com inda za a dinga kallon ka kuma yanayin surutun mu da yanayin magana mu sai in sake jin kuma karfin guyuwa ya samu ni dai in gani ina zaune a gidan TV dinda ina casting ne shi ne
ka wata kike ke kanta labarai
yawa sosai ba
ku to alkada kuma dama wata gida da ba da rike dan sanda yake soje ko kuma soje ga shakin da
a kamar yadda kan fada gaskiya dama ni asali na lawyer nake son zama
ka daure mutane
ni lawyer nake son zama tun daga farko dai nayi ta yi kokari dai nayi ta nemo ban samu ba sai daga baya nazo na gwada na ce to barin koma mass com nake gani nan ne inda ya kamata in zawo da nazo na gwada mass com din so daya koyi na gwada sai Allah ya zo ya taimaka na samu da na samu abun kuma sai nazo na fara sha'awan abun a sai dama asalin inda ya kamata nake kenan to ni kuma damuwa na tun can asalin hula da jama'a shine asalin damuwa na a harkan yau da kullun san jama'a akwai mutanen da suke nan a karkara suna so su samu taimako a gurin gwamnati amma babu hanya sai yadda hanyar da zan iya yi shine ko in taimaki jama'a an hada su da gwamnati gwamnati san me damuwar su ni kuma mayar ma gwamnati damuwar su gwamnati ga ya abun da ya kamata ya medo musu shine abun da yake ne asalin maskin din yanzu
to akaji usar kaji abin da sharka ne ya fada kai kuma fa yawa kai kuma menene kalubale ko kuma menene ya ingiza ka duk da cewa wasu sun ce ba fa era kuma akwai kalubale ga kuma za a kashe ga kuma wataƙila kana tare ma da iyalin ka wani lokaci a zuwa ce shi ake nema a kama ƙugun ka tafi da kai
haka ne ni tun farko dai na tashi da wannan muradi a zuciyana na zama dan jarida don ina karami ina sha'awan aiki ina kallon yadda ake gudanarwa kuma a fahimtar da nayi da na ƙara girma sai na fahimci jarida ko kuma ƴan jarida suna zama tamkar idanuwa ne da kuma sauti na muryan al'umma wurin a kafa ne da ƴan jarida al'umma take amfani da ita wurin isar da koke-kokenta wata rana kuma take samun nishadi wata rana kuma take samun ilimi wannan yasa naga lalle ya cancanta tun da dama ina da bukatan wannan aiki eh barazana ba duk da akwai kalubalen da na fuskanta na walhalun karatu a shiga aji dogon aji wani ma sai kai kokari a course na shi yadda kai wani duk wannan akwai su amma da yake dun na danne saboda dama ina da boring aikin
to kun je dai ce kai kokari a kai da kai to wannan kuma zargi ne a masu sauraron kun je da kai wanda muna godiya ga su dalibin da muka tattauna da su kusan mintuna da ɗaya ina ganin kusan mun lagume mintuna kusan 19 muna neman 20 guda ta musamman ga su dalban na jami'ar Jihar Taraba da aka fi sani da tasu ba fa namu ba da shi kansa ɗaya ɗaliban shi ma mai sani makama yake a ɗaya daga cikin kafafen labarai da ke jihar Adamawa arewa su gabashin Najeriya a madadin su gabaki da da kuma mutanen Washington na ku alkullun almajirin nan Ibrahim Abdulaziz ke barin ku da wannan waka na dan jarida mu zama lafiya.
Saro anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Yanzu a madadin wanda ya taimaka mana ya ba da umarni Mr. Daniel Brown da injiniyan mu na yau Mr. Misha tare da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatar da shirin Amina Buhari Auna ni Madina Dahirun Meshanu daga nan birnin Washington DC ke cewa sai kuma gobe cikin ikon Allah ku huta lafiya.